This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku marhaban lale a shirin sa na wannan dare akan mitoci da dama da suka hada da mita 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu jin mu a Niger kuma suna jin mu su ma a gidajen rediyo da dama da suka hada da gidan rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da download da niya a birnin Kwanni. Su kuma masu computer su same mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci, barkamu da sadonmu da ku a shirinmu na dare daga nan Washington. Aliyu Mustapha Sakkwato ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke tarbon ku ga shirye-shiryen namu. To ba mun ga baku labaran duniya, shi Ibrahim din zai dawo gabatar da shirin sannan mu tattauna, amma yanzu sai a sha labarai din.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Duk kuwa da karuwar alamomin da ke nuna cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman Rasha na jigilar matafiya a makon jiya a yankin Sinai na kasar Misra, shugaban kwamitin binciken da Misra ta kafa ya ce har yanzu ba a gama tabbatar da musabbabi ba. Wani sautin da ba a san abin da yake nufi ba, wanda na'ura ta nada dab da zango na ƙarshe na sautin abin da ya faru a ɗakin tukin jirgin, ya ja hankali sosai. To amma jagoran binciken na Misra Ayman Al-Muqaddam ya ce har yanzu tawagarsa bata iya tantance ko hakan na nufin wata fashewa ce ko wani abu daban ba. Muqaddam ya ce dukkanin bayanan da aka samu daga jirgin wanda ya taso daga Sharm el-Sheikh zuwa birnin St. Petersburg da ke gabar tekun Bahar Ahmar ko Red Sea da ke Rasha na nuna cewa yayi mintoci 23 da daƙiƙoƙi 14 ne kawai, yayin da na'urar sarrafa jirgin ta kasance a kunne. Tarkacen jirgin sun zuba ƙasa a faɗin kilomita 13 a cewar sa, wanda ya tabbatar da cewa tun daga can sama jirgin ya tarwatse. Wani babban kwamandan sojin Amurka a gabar ta tsakiya ya ce mai yiwuwa cikin 'yan makonni masu zuwa hare-haren jiragen saman da Amurka ke kaiwa kan ISIS a Siriya da Iraki su ƙara tsanani bayan ɗan lafawar da suka yi a watannin Satumba da Oktoba. Laftana janar ɗin sojin sama Charles Brown ya faɗi yau Asabar cewa ‘yar lafawar da sojojin gamayya suka yi na da nasaba da rashin kyawun yanayi da kuma daina zirga-zirga da mayakan ISIS suka yi. Ya ce to amma an fara ganin ISIS ɗin na kai komo. Da yake magana da manema labarai a bayan fagen babban taron manyan hafsoshin sojin sama a Dubai, Brown ya kuma yi watsi da sukar cewa gamayyar da Amurka ke jagoranta ta yi sanyi saboda hare-haren da Rasha ke kaiwa a Siriya. A wani al'amari na tarihi, Najeriya ta samu zaɓaɓɓiyar gwamnar jiha mace ta farko wadda ba ma daga kudancin ƙasar ta fito ba, daga arewacin ƙasar ta fito, inda a da ake ganin hakan na da matuƙar wuya. Wannan al'amarin, wanda rahotanni ke nuna cewa ya faranta wa jama'a da dama, musamman ma mata da matasa da sauran ma'abuta canji rai, ya biyo bayan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke yau ɗin nan, inda ta ayyana sanata Aisha Jummai Alhassan a matsayin gwamnar jihar Taraba. Hukumar sa ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce ta gano cewa an yi amfani da iska mai guba yayin da aka kai hari a arewacin Siriya a watan Agusta. Ƙungiyar hana yaɗuwar makaman guba ta faɗi jiya Juma'a cewa iskar ta halaka wani jinjiri, ta kuma raunata wasu mutane biyu a yayin fafatawar Meriya. Ƙungiyar bata ce ga wanda ya yi amfani da haramtacciyar iskar ba. To amma 'yan raji da wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye na zargin ISIS, wadda ita ma ke ƙoƙarin hamɓare gwamnatin Siriya. Amurka na kyautata zaton a baya ISIS ta yi amfani da iska mai guba. Ƙungiyar za ta gabatar da cikakken rahotonta ga Majalisar Ɗinkin Duniya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi shelar cewa ƙasar Saliyo ta barata daga cutar Ebola a hukumance. Hukumar ta WHO ta ayyana barartar ta Saliyo ce bayan an yi kwanaki 42 ba tare da an ga wata sabuwar cutar ba. Cutar ta Ebola ta halaka mutane wajen 4,000 cikin 'yan shekarun da suka gabata. Hukumomi na kiran mutanen ƙasar ta Saliyo da su ci gaba da kula, suna masu kiyaye hanyoyin kamuwa da cutar. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi watsi da gawurtaccen shirin nan na shimfiɗa bututun mai na Kingston XL mai cike da takaddama, wanda shiri ne na binne bututu mai tsawon kilomita 1,900 don turo gurɓataccen mai daga ƙasar Canada zuwa jihohin Amurka da ke gabar teku. Obama ya faɗi a fadar White House jiya Juma'a cewa shi fa ya amince da sakamakon nazarin da ma'aikatar harkokin waje ta yi, wanda cewa wannan aikin ba zai haifar ma Amurka ɗamin ido ba. Shirin na shimfiɗa bututun mai ya zama wani babban abin muhawara kan ƙudurin shugaba Obama na yaƙi da gurɓatar muhalli da kuma hurucinsa na daƙile sauyin yanayi. Wannan sanarwar ta fito ne gabanin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun sauyin yanayi a birnin Paris a watan gobe, inda ake kyautata zaton shugaba Obama zai matsa lamba ma sauran ƙasashe da su ƙara ɗaukan ƙwararren matakai na rage ɗumaman yanayi.
Labaran duniya kuka ji daga sashen Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu bari mu shiga cikin zauren muna mu tattauna tare da Shehu Ibrahim Kalmasi Garba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga gogon El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Bayan mika jerin sunayen waɗanda aka tantance don zama minista da shugaban majalisar dattawa Bukola Sarake ga shugaba Buhari, an fara yi ministocin bita kan tsarin sabuwar gwamnatin. Hadi Sirika na ɗaya daga cikinsu.
Manohin jam'iyya ita kanta wadda akan ta ce aka zaɓe mu.
Amina Muhammad ɗaya ce daga cikinsu.
A kan shi aka zo aka yi zaɓen, canji ne ake so wanda zai taimaki kowane ɗan Najeriya.
Sawaye da hannayen roba da shirin Manara na Izala ya taimaka wa masu bukata 360 sun iso daga India. Abdullahi Digi shi ne jagoran shirin.
Kungiya ta tausaya musu, ta saka musu wannan abubuwa. Wallahi na yi farin ciki da wannan, kuma project din ya ci nasara.
Ita ko hukumar hada-hadar kasuwanci ta teku za ta kafa tashoshin sauke kaya na kan tudu a Plateau, Funtuwa, Kano da Borno. Gwamna Lado na Plateau na farin ciki.
Na fi son mutane su je Jos, yanzu ana zaman lafiya, muna roƙon mutane zo a fara kasuwanci.
Shi ko gwamna Muhammad Abubakar na Bauchi ya shiga yarjejeniya da kamfanin Gazprom na Rasha don ci gaba da binciko albarkatun fetur da iskar gas a jihar. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The voice of America.
Haka, to yanzu za mu kaɗa zauranmu na tattaunawa. Wasu ƙwararru sun ziyarci ofis ɗinmu da ke nan birnin Washington. Don haka, yau a maimakon zaman da zauren ke yi a Bauchi, zai gabatar da zaman da ya yi a nan birnin Washington da ƙwararrun kan alƙiblar da Najeriya ta sa gaba. Zauren zai koma Baucin Yakubu wurin Abdulwahab Muhammad bayan gabatar da zaman na Washington. Malaman da aka yi zaman da su sune Profesa Usman Bugaji, masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Ɗanlami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka da ke Abuja, Najeriya, da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya, NSRP a takaice da ke Jos, Najeriya. Amma an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Bari mu fara da Profesa.
Sunana Usman Bugaje.
Sunana Usman Muhammad.
Sunana Shamaki Gad Peter.
To, kamar yadda kuka sani, Najeriya ta shiga wata muhimmiyar marra. Da haka nan za mu so Profesa ya fara mana da fashin baƙin alƙiblar da yake ganin an fuskanta a Najeriya a siyasance.
To, har yanzu ana ƙoƙarin ƙura ta natsa a ƙara gane ina aka sa gaba, amma duk da haka da kwai abubuwa kamar guda uku wanda tun lokacin da ake yaƙin neman zaɓe sun fito ƙarara, kuma har yanzu su ne shugaban ƙasa ya sa gaba. Na farko, harkar tsaro. Na biyu, harkar yanda za a hana rashawa da cin hanci. na uku ya za a samu tattalin arzikin da zai samu mu matasa aikin yi tattalin arzikin kasar yadda zai isar da sauki wajen al'umma da sai ita na shan wuya to waɗannan abubuwa har yanzu ka icha su ne amma ya za a yi su dalla dalla da waɗannan irin matakai za a dauka to wannan har yanzu muna jiran kila sai in an gama kammala majalisa ta ministoci da ministoci za su fara yin magana akan kowane yana magana akan menene gwamnati ke son ta yi a ma'aikatarsa to anan ne zamu iya ƙara gane waɗannan irin matakai wato kamar tafsirin abinda ake son a yi zai fifita idan aka ce ga ministoci kuma babban al'amari shine kasafin kuɗi domin shi kasafin kuɗi ba wai kawai abu bane ba na lissafi a ba wannan a'a yana nuna ina gwamnati hankalinta ya karkata domin arzikin kasar ina ya tafi koda gwamnati tana wata magana daban idan ka duba arzikin kasa ko kuma wannan raban arziki da ake yi aka ga ba a kai shi inda gwamnati ke magana ba to kaga ba magana kenan
haka ne
amma indai da kai magana kuma an yadda to ya kamata wajen kasafin kuɗi ka ƙara ganin abinda ake magana da baki to ya tabbata a aikace
to tunda yake professor ya fara koko ya shiga batun da ishafi kuɗi zamu so a Dr. Usman ya duba mana da yake an fara daukan matakai da suka shafi mallakar kuɗi a bankuna kamar cewa da ake dan Najeriya ba zai iya mu'amala da dala ba sai ya bu wasu ka'idoji shin yaya yake ganin wannan mataki koko matakan za su shafi tattalin arzikin Najeriya
to madalla yanzu dai yana ma shafa ba wai yaya zai shafa ba saboda duk wanda yake Najeriya ya tashi ya kwana tun da aka rantsar da gwamnatin nan da kuma matakai da suka dauka na tattalin arzikin kasa da kuma wannan asusu tilo guda na gwamnati da tattara bayanai da sata da aka yi lalle mutane suna cikin haula'i saboda haula'in da nace shine wato akasari ma'aikata ba su samu albashin su ba har yanzu ba kuma sa samu akan kari sannan kuma in ka san zaka bar kasan nan kai ka san cewa abubuwa sun canja ainu na uku kuma bankuna sun shiga taitayin su saboda babu wani mai kai dala a wurin wato kan dai wa'innan abubuwa za su kawo alfanu amma wasu masana da kuma mu masu hangen al'amari muna cewa wajibi ne a samu cewa akwai wasu kudade na tafiyar da ayyukan gwamnati wanda ba su shafi irin wannan takurawa ba misali kaman tallafi na gwamnati wanda take baiwa ma'aikatu kaman ma'aikatan ilimi da kuma university da sauransu akwai ayyuka da suka tsaya cik ana jiran a saki wannan kuɗi domin a ci gaba tallafi ne na wa'annan kudade sannan kuma da kudade na juyawa na yau da kullun na siyan magunguna a wurare da dama na kiwon lafiya wanda wannan ma babu shakka ya taba mutane da yawa ya dace a ce idan an dauko policies ko kuma ayyukan gwamnati haka ya dace a duba shin wa'inni irin ayyuka ya dace a ce wa'innan ayyukan dama an riga an san da su kuma suna tafe kada su tsaya domin a sha wahalan da ake ciki kuma zan kara da bugu da kari da abinda professor ya faɗa cewa bayan bayani da yayi akwai kuma alƙawari wanda gwamnatin APC ta yi wa mutane ya dace a ce wannan alƙawari da ta yi lokacin campaign ta duba su ta fara aiwatar da su sannan akwai manifesto dinta ko manufa nata wanda ta bayyana a yanan gizo da ko ina wanda muka karanta ya dace a ce da alƙawari da ta yi da manifesto dinta da wa'annan maganganu da professor yayi ya dace a ce ta dunkula su ta fara aiki idan aka samu wa'annan ministoci suka fara aiki insha Allah
to kafin mu koma kan batun da ishafi kuɗi da ake bukata wajen gudanar da manufofin gwamnati bari mu dan karkata kadan wajen tambayar shi mallam Shamaki Peter ya duba mana irin cewa matasa ke yi cewa ba a tafiya da su a wannan gwamnatin. Shin idan aka dubi kokarin da gwamnatin take yi wajen ganin abubuwa sun kafu sosai, batun matasa su ce ba a tafiya da su, kana ganin ya taso?
Eh, to a gaskiya kam sanin kowa ne cewa wannan gwamnati ba su fara tafiya da matasa ba. Duk gwamnati da su yi tafiya da matasa ya kamata daga yanzu an fara tafiyan. Dan matasa ne suka fito suka taimaka muka samu wannan gwamnatin APC yanzu a state da yawa kuma da federal level. Dan haka ya kamata a ce dan damuwar mu ma da ya bamu tsoro shine a ministerial appointment da aka yi kwanan nan ko kuma selection da aka yi. Ba mutum da za mu iya rikewa mu ce ga namu nan da yake representing interest in matasa ko youth. Na ji mutum da wanda mu ce ya zo kusa da matashi shine 48 ne ko 7 haka. To kagan ba inda dai a ce gwamnati ya ce na so yi abu ya taimaka matasa, matasa ba sa kan tebu.
To kafin mu je wajen professor, baka ganin da yake gwamnatin ta ce kokari take ta tabbatar da ganin abubuwa sun kafu Najeriya ta zauna da gindinta, baka ganin wata kila shi isa ba a zo ga batun gayyatar matasa ba cikin gwamnatin?
Ina ai ya kamata fa tafiyan da matasa tun yanzu. Dan na tabbatar ma cewa akwai matasan da su iya taimaka sosai don gwamnatin nan ya tafi da kyau.
To malamin Shamaki, kafin mu dawo gare ka bari mu koma wajen professor. Professor, kwanan nan koko cikin kwanakin nan da aka bullo da wani tsari na tabbatar da cewa dan Najeriya ya yi rajista ya mallaki abinda ake kira birth verification lamba, wato wata lamba ce wacce duk kudin da ka sa a Najeriya koko zaka fitar a Najeriya, wannan lambar za ta tabbatar kai ko kai waye, za a tabbatar kai ne da kuma shi wanda zaka tura mai kudi. To an ce an kammala wannan koko za a kammala wannan aiki na baiwa yan Najeriya lamba, me isa ba za a sa wannan tsarin ya ci gaba ba? Duk lokacin da zaka bude asusun banki ka je a baka wannan lambar, in kana nan kasar misali ka je ka ofishin jakadancin Najeriya, saboda in aka ce an dena bude asusun banki kenan, ya kake ganin wannan tsarin?
To da kwai tsare-tsare da dama da ake magana, wannan ɗaya daga cikin su ne wanda ni a fahimta ta ita kanta gwamnatin bata tsaya ta yi nazari mai zurfi ba ta fahimci tasirin da irin waɗannan matakai za su dauka. Kamar abu ne suke yi haka a gurguje ko kuma in ce a cikin duhu. Ya kamata a jawo hankalin gwamnati. Gwamnati ba ta tafiya akan wannan tsari domin za a iya samun kurakurai da za su iya haifar da abubuwa marasa kyau. Kamar yanzu lokacin da shi Dr. Usman yake magana, ya yi magana asibitoci saboda wasu matakai da aka ɗauka ba su da kuɗin za su saya, kaga wannan zai kai ga mutuwar mutane. A asibitin Gambasawa ba a Zaria kwanan nan, kuma shi ma ya sani, kuma dukkan ku kila kun ji labari, an kawo yara guda biyu saboda rashin abinci, yan ƙanana yara. Ɗaya nan ya rasu, ɗayan ma jama'a ne suka kawo ɗauki. Ita kanta gwamnatin ba ta iya wani abu ba. Abun nufi ya kamata gwamnati ta riƙa nazari mai zurfi, kuma ta riƙa sauraron waɗanda yake wato ma'abota ilimin abun ne. Domin kuma nan wurin kwanan baya ba a daɗe ba 'yan kwanaki, lokacin da sarkin Kano Sanusi ya yi magana cewa ya kamata a duba abubuwa biyu, da ita kanta ƙarfin nairan in ta kama a rage ta, da kuma maganar mai, wannan tallafi na ƙarya da ake biya mutane ake kwashe kuɗin ƙasa. To sai na ji kuma kun tafi kan titi kuna jin ra'ayin mutane, ba laifi a ji ra'ayin mutane, amma shi al'amari na ilimi, wato da kai abinda ake ce ma ahlul zikiri, wato aya tana cewa fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamun, wato idan baka san abu ba ya kamata ka binciki wanda shi kuma wanda ya magana nan, in ma dai ba limami bane ba ratibi na'ibi ne ko kuma yana cikin sahun gaba akan sanin tattalin arziki na Najeriya. To irin waɗannan mutanen ban ce su mutane za su iya kuskure, amma dai wanda ya san abu da shi ake yi, wanda bai sani ba ba laifi ya faɗi ra'ayinsa, amma ya kamata shi ma ya saurara ya ji. Kaga wahalar da ƙasar take ciki yanzu, shi ina jin Dr. Usman ya takaita, kuma inda akwai wani abu da ya kamata gwamnati, kuma na san shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai sauraron rediyo ne, ina fata Allah zai sa ya saurari wannan.
Professor, kafin mu je can nisa
game
da abin da ya shafi ƙasar nan, matsalar da ƙasar nan ke ciki, talaka da yake sauraron ka yanzu zai ce watakila ka fahimci abin da shi Sarki Sanusi ke nufi game da cewa wannan batun tallafin yaudarar 'yan Najeriya ake kamar na fashin bakin abin da isa ya ce haka.
To ai maganar da ya yi magana ce wadda ba haiwa ya fara ta ba,
haka
ya yi shekara nawa yanzu yana maganar nan. Mu kanmu a cikin kungiyoyinmu a Kaduna da abun ya dan daure mana kai mun kira babban taro muka kirawo masana akan tattalin arziki muka dauko su daga kudu daga arewa daga tsakiya daga ko ina aka tattauna muka zauna muka fahimci al'amuran muka fahimci wannan tallafi da ake cewa wasu ƴan bokon ƴan Najeriya ne suka hada baki da ƴan tafiyar da harkan man Najeriya suke sace kudin jama'a saboda haka duk wannan kururuwar da ake in an cire jitalaka zai
kariya
kariya ne idan aka tsaya aka bincika abin sosai don mu mun zauna mun saurari masana
wato ana yaudarar sabi
yaudara ake yi wuri ne wanda aka gashi nan lokacin da in ka duba abin da ake din da aka zo zabe na 2011 ai tallafin sai da ya kai kusan ninki uku a abin da ake yi me yasa saboda hanya ce ta fitar da kudin zabe
wato professor kana nufin ƴan boko ke amfani da sunan talaka suna satar kudin mun Najeriya
kuma ake ma tunzura talakan bai gane ba
don kai ya yarda a yi in aka daina wannan butun rangwamen watakila talaka zai fi amfana
yau talaka zai fi amfana waɗancan mutanen su za su rasa
wato sai yayi gaskiya kenan
yawa ni dai iya fahimtata kuma na san masana ba shi kadai ba da dama sun yi magana akan waɗannan abubuwa saboda haka hakika ya kamata a riƙa duba abinda ma'abotan ilimin abu suke magana
lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa yau dattawan da za su yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi da ke Kanan Dabo da Rabaran Audu Bakwai da ke Matazu jihar Katsina wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Sheikh Kala Rawi
bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim da farko dai mana yau Allah tabaaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa jinar Buhari kyakkyawan zato to fa su dauka jinar Buhari mutun ne kasar ba irin ta zamanin jinar Buhari bane na da shi kansa jinar Buhari ba jinar Buhari bane irin na da arzikin kasar ba irin na da bane al'ummar kasar ba irin na da bane da'a ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da bane saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu haɗini musu addu'a gaba ɗaya Allah ya haɗa mana kansu waje guda abu na uku wanda nake so nuna mutane tattalin arziki yana hannun Allah mu roƙi Allah kada mu dogara da jinar Buhari mu roƙi Allah mu tuba mu yi istighfari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka sannan shugabanni waɗanda aka rantsar gwamnoni da ciyamomi shugaban ƙasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku azaba ranar alƙiyama sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsira da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alƙiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka bashi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa masa idan ya kuntata masu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na ƙarshe maganar makiyaya da manoma tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi Dauda alaihi salam annabi Dauda ya yi hukunci akan noma da kiwo annabi Sulaiman ya warware hukuncin ya yi gyara an dade ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba
shi ma Rabaran Audu Bakwai ya ci gaba ne da kiran ahimmantu ga wanzar da kwanciyar hankali cikin al'umma
assalamu alaikum ƴan uwa na ƴan Najeriya ni ne suna Rabaran Audu Bakwai daga Equa Church Matazo a jihar Katsina ina gaishe ku musamman da fatan alheri kowa ya hakuri da abin da Allah ya bashi hukuma ta dauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mara gaskiya kuma ya ka mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida, ta bi kadi, ta yi abin da ya kamata. Domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa, gandu ga wanda gandu ya wajaba. Saboda haka mara gaskiya a bashi rashin gaskiyar shi, mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiyar shi. Ba damuwa, zaɓen ku akai. Ba daɗi ka ji can kwaram haka tsakanin manoma da makiyaya, tsakanin ɓarayi, ‘yan fashi da masu dabbobi. To duka dai Najeriya ce. Wannan shugaban ƙasa ana shaida shi, kowa yana shaida shi, mata suna shaida shi, maza suna shaida shi. Idan haka ya kamata, to mu ma malamai ko ƙananan malamai mu ma muna shaida shi, mu nemi shi addu’a. Don Allah ya bishe shi, don Allah ya zauna da ƙasar lafiya. Ban ga dalili ba. Marashi kuma zai ce da siyasa ya kwata wurin wani, don me ba za a roƙa ga Allah ba? Da yake Allah ya ce ba zai tauye mana ba, kuma zai ba kowa a yalwace. Wanda ya kamata su yi magana, hukuma ya kamata tana magana, kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya. Wani lokaci abin da ke faruwa, sai tsaya ma gaskiya. Hukuma fa hukuma ce daga Allah da ya musu hukuma, kuma Allah da ya mu kuma shi ya sa hukuma, kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata. Shugaban ƙasa, muna maka addu'a, muna maka fatan alheri, muna son mulkinka ya ci gaba, amma yadda ake yabanka mai adalci, to ka ci gaba da adalci. Kuma gwamnoni ya kamata ku basa hu, ku yi abin da ya kamata. Da nan muke fatan alheri, muke kira da ‘yan uwana, ‘yan Najeriya, da iyaye a kwafi ‘ya’ya, ‘ya’ya su yi abin da ya wajaba, ‘ya’ya mu zama da biyayya ga iyayenmu, iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa, malamai ku faɗi gaskiya cikin wa’azinku yadda Allah ya nuna muku. Rabaran Audu Bakwai daga Ekuwa Church Batazo a jihar Katsina. Na gode.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiƙon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana.
To ga sheka Ibrahim. To yanzu kuma ga Ibrahim din da ya hare Lawi ya dawo da labaran mu a takaice.
To duk kuwa da karuwar alamomin da ke nuna cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman Rasha na jigilar matafiya a makon jiya a yankin Sinai na kasar Misra, shugaban kwamitin binciken da Misra ta kafa ya ce har yanzu ba a gama tabbatar da musabbabi ba. Wani babban kwamandan sojin Amurka a gabas ta tsakiya ya ce mai yiwuwa cikin ‘yan makonni masu zuwa hare-haren jiragen saman da Amurka ke kaiwa kan ISIS a Siriya da Iraki su ƙara tsanani bayan ɗan lafawar da suka yi a watannin Satumba da Oktoba. A wani al’amari na tarihi, Najeriya ta samu zaɓaɓɓiyar gwamnar jiha mace ta farko wadda ba ma daga kudancin ƙasar ta fito ba. Daga arewacin ƙasar ta fito, inda a da ake ganin hakan na da matuƙar wuya. Hukumar sa ido kan makaman guba ta ƙasa da ƙasa ta ce ta gano cewa an yi amfani da iska mai guba yayin da aka kai hari a arewacin Siriya a watan Agusta. Ƙungiyar hana yaɗuwar makaman guba ta faɗi jiya Juma'a cewa iskar ta hallaka wani jinjiri, ta kuma raunata wasu mutane biyu a yayin wannan fafatawar ta Miriya. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi shelar cewa ƙasar Saliyo ta barata daga cutar Ebola a hukumance. Hukumar ta WHO ta ayyana baratar Saliyon ce bayan an yi kwanaki 42 ba tare da ganin sabuwar cutar ba.
Nan muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, wanda kuma wannan shi ne shirinmu na ƙarshe kwata-kwata a wannan rana daga sashen Hausa Murya Amurka a Washington DC. A madadin dukkan mu a nan sashen Hausa din, musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da wanda ya bada umarni Caleb, ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington. Sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.